Jama'a assalamu alaikum. Yau da mu ci gaba da jin bayanin ƴaƴan marigayi Kaila Galadiman Kwarko, yankin karamar hukumar Goram ta jihar Jigawa, waɗanda tun mahaifinsu yana da rai aka je aka rushe wani sabon gidan da yake ginawa a garin Goram, a daidai inda a yanzu aka gina gidan shugaban majalisar karamar hukumar ta Goram. Tun daga lokacin da aka rushe wannan gini na mahaifin nasu, har zuwa yau ba a biya su diya ba, ba a ma ce musu wani abu ba game da wannan nuna iko da aka yi musu. Lamarin nan ya faru tun gwamnatin da ta shuɗe. Yau za mu ci gaba da jin bayanin yadda aka yi aka rushe musu gida da kuma roƙonsu ga gwamna Muhammad Badaru Abubakar.
Abin da za a ƙara tambaya shi ne wannan gidan naku da aka rushe, kun waye gari? Kuka ce ko da yake ka ce ma ba a san ma lokacin da aka rushe ba, kawai an waye gari an ga gida a rushe ne. Kaga watakila za a ɗauka ko wata guguwa aka yi, kuma wasu aljanu ne kenan suka rushe gidan.
Na'am, to Allah da ikon shi dai wannan rusar ɗin da aka yi ba guguwa ce ta yi ba, ba kuma aljanu ne suka yi ba. Mutane ne masu hankali da ƙoshin lafiya suka je suka sa aka rushe, masu san ransu. Wadda da aka rushe, wallahi nake ga maka babu wadda aka nema a cikin iyalan marigayi Alhaji Kaila Galadima Kwarko. Kawai dai mun ga guri a rushe. Mu da ƙarshe ma zargin da muke ma lokacin ko saboda ba ma tare da gwamnati ne aka yi mana wannan ƙabilancin. Aka rushe guri, aka zo ko kusa ƙwaya ɗaya ba mu ɗauka ba, ballantana kwano ba mu san kuma ya aka yi da shi ba. Har yau har gobe a cikin halin da ake ciki. Bayan zuwan wannan gwamna ne ma shi ne kamar yadda na gaya maka a baya, aka yi ƙoƙarin cewar ya ba da umarni suka zo daga Ministry for Local Government muka zauna.
Wannan gida naku da aka rushe da wasu watakila filaye na wasu da aka yi amfani da su, menene yanzu a daidai wannan wajen aka gina?
Yanzu a daidai wannan gidan abin da yake gurin nan shi ne gidan tiyama, gidan shugaban karamar hukumar Goram wadda aka gina a kowace karamar hukuma a Jigawa a lokacin wancan gwamnati. Shi ne a gina an gama komai, kawai daga gaban shi ne ba ƙarisa aiki ba. Wajen parking din motoci shi ne kawai ba ƙarisa ba. Amma gidan nan shi tiyama kantoma ne yanzu ma yana shiga da sauran baki. Ana shiga an gama gini an yi komai tun tsawon shekara biyu aka gama ginin.
Waye shugaban karamar hukumar Goram lokacin da aka rushe wannan gidan?
A lokacin da abin ya faru, shugaban karamar hukumar Goram shi ne Bala Silikila. Bayan ya sauka, Hannafi Yakubu ya zo ya hau, wadda kowanne daga cikinsu babu wadda ba mu tuntuɓe shi ba akan wannan haƙƙi namu.
Yanzu ne kuke so ku gani?
Yanzu abin da muke bukata ga wannan gwamnati mai albarka, kamar yadda nake ta kiranta mai albarka ne, saboda gwamnati sai karkashin adalan mutane. Shi gwamnati shi mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badaru Abubakar, muna kira gare shi da ya duba Allah a taimaka wannan haƙƙi na marayu, a taimaka a fito da shi, a ba mu haƙƙinmu kamar yadda al'amara suka nuna.
Tunda jiha ce wato take ɗaukar, tunda abu ne na ƙaramar hukuma, ya kamata akwai haɗin kai kenan tsakanin jiha da ƙaramar hukuma wajen gudanar da wannan gini ko kuma wannan rushe gida da amfani da filayen da aka yi.
To mu asali dai tunda ƙaramar hukuma da ita ce wannan abu ita muka sani, amma tunda ita ma tana da na gaba, saboda haka shi yasa muke kira daga sama din da cewar a taimaka ta taka rawar gani wajen cewar ƙaramar hukuma ta bamu haƙƙinmu.
Kiyasin wannan gida da aka rushe da kuma girman filin nawa kuka yi, misali inda a ce kun nemi ko wani dillali ko wani mai safiya na filaye, kuna ga zai kai kamar nawa a kudin Najeriya?
To akalla a wannan lokacin abin da muka kashe ya haura miliyan 2 a iya wannan gini, tun daga lokacin da aka sayi fili aka fara zuba foundation da komai har aka je wannan matakin ya kai miliyan 2. Amma a takaicen nan abin da aka rubuta za a bamu shi ne miliyan 1,320 da 977, shi ne mu abin da aka yi kiyasin shi ne namu na shi iyalan marigayi Alhaji Kaila Galadima Kwarko. Shi ne abin da muke yi, shi yasa na gaya maka a baya kusan ma mu kawai sai dai a rage mana asara, amma ba wai an ba mu hakimu ba.
Ya nuna babu wani notice da aka bayar ko sanarwa cewa za a yi rushe-rushe, kawai a takaice dai kawai kun tabbatar kawai tashi ku kai kuka gaba gida dai ya kwanta.
Kwarai da gaske babu notice, babu komai, kamar yadda na gaya maka a baya mun wayi gari ba zan taɓa mancewa ba ranar Juma'a. Wallahi aka muka wayi gari, kawai gidan nan an rushe shi, kuma kafin a yi sallan Juma'a a taso. Ko kwayar bulo babu kofofi, ballantana kwano ko kusa, mu kuma ko babu abin da muka ɗauka wannan a cikin waɗannan kayayyaki.
Waɗannan kuɗaɗe dai kuke bukata dai a baku yanzu, tunda dai ya riga an yi gini a wajen?
Magana ta gaskiya haka maganar ka take, waɗannan haƙƙi, wannan haƙƙi namu muke bukata gwamnati da ta duba Allah, ta duba nauyin haƙƙin marayu, ta fito mana da wannan haƙƙi namu.
don wani lokaci irin wannan ya faru akan sauyawa mutane wasu filaye idan gwamnati tana bukata ta yi aiki da wasu filaye na mutane masu takarda mai sahihanci ta kance to za ta kawar da su ta ba su wasu sabbin filaye
na'am to wannan magana da kai mun ji ta yafi kirge akan cewa za a fara yanka mana filaye kafin a biya mu kuɗi zirga-zirgan da na yi daga kwarko zuwa karamar hukumar gwaram ban san iyakansa ba duk ba don komai ba akan cewa wai za a fara yanka mana filaye kafin a biya mu kuɗin mu a takaice yanzu babu filin da aka yanka mana babu kuma wancan kuɗi na abinda muke tunanin za a bamu ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu
na san irin garin su sa'arar su kila da gwaram duka garuruwa ne da in kana bin ma wannan babban titi da ya taso daga Kano zaka bi ka ga shin wannan gari naku na kwarkon a daidai na yake daga cikin garin gwaram
so wannan gari namu na kwarko idan kana tafiya misali hanyar Gombe hanyar Basir ka kenan kana dan barin garin gwaran tsohuwa ka dan kafin ka karasa sabuwar sakatariya akwai wani titin da ya bi hannunka na dama to kana dan shiga titin kadan ga wannan gida
na da wani gari da ake cewa kafin madaki
to ba hanyar kafin madaki bane hanyar kafin madaki hanya ce hanyar babaltu nan shi wannan gari namu na kurku kana bin wannan hanya ta hannunka na dama da ka wuce tsohuwar gwaram kadan ga titi nan yayi hannunka na dama ya shiga kudu wannan titin shi zai kai ka har kwarko gundumar fagam kenan
na'am kuma a cikin karamar hukumar gwaram din ne duka garin
a cikin karamar hukumar gwaram garin yake
yanzu ya nuna gidanku da yana nan a wannan kwarkwade
yanzu ainihin gidanmu mahaifarmu shi ne yana nan a nan wannan gari na kwarko
a ƙarshe gaba daya wace kalma ce ta ƙarshe ita karamar hukumar gwaram ta faɗa muku da asalin halin da ake ciki dan watakila in abu ya ja zare irin wannan ƙarshe sai ya kai ga har kotu mai
na to magana ta gaskiya mu bamu da karfin da zamu ja da gwamnati har zuwa kotu mun ya ta kokari dai tun a baya mu ba hanyoyin da muke ganin ya kamata mu bi domin hakim ya fito kuma tabbas wannan kai da kawa da muka rinka yi domin hakim ya fito yana zuwa kunnan wa'anda ya kamata ya je musamman na kasa-kasa kamar ministry for local government da sauran masu wadda abin ya shafa kamar haka yana zuwa kunnan su sun sani amma magana dai kullum magana ita ce mu ƙara hakuri last ruwa na ƙarshe da nayi office din shi deputy director makemakin director na ministry for local government a yanzu da nake maka magana nan yafi wata biyar rabo na da shi ba waya ban kuma je office sa ba saboda da a baya ina zuwa shi nake zuwa ni tuna masa abinda kullu ake fada mu yi hakuri so idan ni na gane yaran da suke mun haka to fa sauran kanne na ko yara da sauran wanda hake ya shafa su bai zama lallai su idan naje na ga musu na karanta musu wannan karatun su gane ba idan hanni na gane so magana ta gaskiya muna kira ga gwamnati da babbar murya da cewa ta taimaka wannan haki namu ya fito.
Ko da yake a ƙarshe gaba daya ina labarin sauran masu filaye a wannan gefen filinku su wanda su ma abun ya shafa kuna da labarin su sun samu wata diya?
To magana ta gaskiya ba su samu wata diya ba saboda duk yawancin waɗanda wannan dai abun ya shafa muna tare da su muna tuntuɓar juna tsakanina da su saboda namu ne abin ya fi shafa saboda haka suna tunanin mu tunda namu babban abu ne sai mun fi samun hakkinmu kafin su samu ko kuma dai sanadiyar namu za su samu nasu suna tuntuɓa ta amma magana da rike ga musu dai su din masu ƙara hakuri kamar yadda idan naje ake ga
mun gode kwarai da gaske
to ni ma na gode Allah ubangiji ya taimake mu gaba daya Allah kuma ya sa wannan koke namu ya je kunnan wanda ya kamata ya je Allah ya ubangiji ya bada ikon a bamu wannan haƙƙi namu Allah kuma ya sanya wannan gidan rediyo mai albarka alkhairinsa da kuma taimakon duk da ya kamata ya samu daga gurin Allah ta'ala ina masa wannan fata assalamu alaikum nagode
Kaila Kwarko kenan masu sauraro za mu tuntubi gwamnan na jihar Jigawa domin jin abin da zai ce ko kuma zai game da wannan kuka idan muka samu bayani da ku ji cikin wannan shirin namu ma'ana za mu ci gaba da bibiyar wannan batun yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya